بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. daren juma'a daren 28 watan rabi'ul akhir shekara ta 1443 bayan girman Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 2 kan Disamba shekara miladiyya ta 2021. Wannan shine darasi 19 shi jere darusa littafin ma'alim sunna nabawiyya da Sheikh أحمد صالح بن أحمد الشامي أراد أن سنة مهم بنتا جاوما شاهو الله يسلم إن شاء الله. أنا درسينا مولا مشترك إلى تقريب السنة بين يدي الأمة نزول السنة حمد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زواج الأمة الله بنجد يسامو دلشي kamun tashi sai da bare yake cewa bab addinu yusrun, babun da shi bayani akan cewa shi addinin musulunci addini ne mai sauki, addini ne da sauƙin aikatawa. Wannan lafazi asalin shi lafazin hadisi ne kamar da zamu zo muku Imam al-Bukhari ya Allah kashi haka ya yi babi da shi, shi ma irin wannan babun babu addini yusrun. Sannan ya rawaito hadisin, ga yanan zamu ji shi, yace an abi hurairata anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala, daga abu huraira Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kara mishi yarda, yace manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce inna ad-dina yusrun wa lam yushadd ad-dina ahadun illa ghalaba fasajjidu وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. سيدنا أبو هريرة الله يكارى مسيح دائتي لك من ذا الله صلى الله عليه وسلم ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي إن الدين يسر اللي شيء الدين ننسوك إبريش ولن يشاد الدين أحد، باب ونوان الذي سننتا أتكي ونن الدين إلا غلبه فاتيسي يا غزا فسجدوا وقاربوا. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي سجدوا يقو قريب كل الزمن تفريكي مدي جيشي ومكيشي وقاربوا وما يقو قريب تفنشرقوا دعبوكي كو وأبشروا zama masu yin albashir da ladan da ake samu don aiki na gari. Wasta'inu bil ghadwa, yi amfani da lokuta waɗanda suke na nishaɗi don ku yi ibada. Sai misali da al-ghadwa wato sassafe kenan, wato sassafe ko ta ce asubahi. Warrauha da kuma wato yammaci bayan rana ta yi zawali. Wadulja, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shay'in min ad-dulja, da wani sashe na cikin dare sai amfani da su wajen yin ayyuka da za su amfane ku don abubuwa wanda suke su amfani. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi kamar yadda malamin ya ambata, yana da gaskiya abubuwan da Imam al-Bukhari ya kaɗa shi da shi wanda sauran ashabul kutub sai ta yin banda al-Imam An-Nasa'i da ya fi shi a cikin al-Kubra, shi kanshi Imam al-Bukhari ya kawo shi da wani isnadi ne wanda yake wato isnadi shi kanshi filo ne bai saba kawo hadisi daga shi ba, ya rawaito shi ta hanyar malamin sa mai suna Abdussalam ibn Mutahhir, shi kuma daga Umar dan Aliyu dan Ma'an al-Ghifari. Wannan malami Umar Ali ibn Ma'an al-Ghifari shine mai riwaya daga Sa'id ibn Abi Sa'id al-Mukabiri, wanda shi kuma shine tabi'in hadisin, inda ya rawaito shi daga sahabi Abu Huraira رضي الله عنه امام البخاري يكتب شيء يا اينهن واتو كاو شيء قرقشين wannan babi da yace addinu hisrun addini abu ne mai sauki wannan hadisi yana nuni ko zuwa ga cewa an yi hani game da tsananta wa kai a cikin addini kusan yadda ki abin da bai iya ba riko ta ibada wanda zai dinga yi cikar da wahala mun kace zai kaza ne ya bari kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata wannan shi addini ba a son kai shi da mubalaga da kura wuri kenan kuma akwai zargi din Allah wanda da al-mutarji'un masu zafin kai masu habasa masu kura wuri a harkar addini da kuma kaitawa zuwa gadi a hankali wajen yin ayyuka na shari'a wannan yana daga cikin wato sifat ko khasa'is wanda musulunci ya shahara da su shine shi sassauci din banda wasu addini da suka fabata sai da Allah ya abata wai da an ku israkum wal afdal la fi kanat alaikum wato akwai abubuwa na dabaibayi da abubuwa masu kunci da aka shirkanta wasu addini su fabata wanda na abubuwa da kan cire su a cikin musulunci an sauƙaƙa su irin misali taimama da shan azumi ga mara lafiya da matafiyi da ainihin wato kafarar rantsuwa kafarar wanda ya jima'i da azumi duk waɗannan hanyoyi ne na sauƙaƙa wa mutane shi ta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ukhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum koran da Allah ya sa musu hukunci a mu'min da cewa sun yi laifi laifin da mutum ya ce to ya je ya samu wato tace ko tsinke mai tsini ya takawa idan shi sai mutum ya kalma da dabba shi laifin da mutum ya ce to kawai ya je ya sha guba ne ya kashe kanshi a shari'o'in da zai gabata shin Allah ya ce tunda mun rubuta muku irin mun wajabta muku irin dokokin da muka wajabta mana kafin ku cewa ne ku tulo a fusa kuma te wani laifi ya ce to hukuncin ka shine ka kashe kanka da kanka a wukhruju min diyariku ba ce hukuncin ka ka kore kanka daga garin garin karka kare shigowa gari an kore ka cikin Allah ya ce ma fa'alu illa qalilun minhum da ba za ku yi aikata ba sai an kan daga cikin ku sai na Allah yake cewa la'anna hum qalu ma yu'aduna bihi kana khairan lahum wa ashaddu tasbita cikin suratu al-Imran ne ko misali shi so tin sai Allah ya ce da kan aiki abinda aka umurce su da shi da ya ce musu wato samu matabbaci ka shahidi shine wannan addini bai zo da kuntatawa da kunci ba annan akwai lafazi na Imam Muhammad ibn Hanbal shi da Al-Hafiz Abu Al-Qasim Al-Tabarani da ma Imam Al-Bukhari a cikin Adab Al-Mufrad da kissa ce ta zo cewa akwai wani sahabi mai suna Abu Mihdan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mishi ainihin wato wani wa'azi akan ya ganshi yana karanta sallah shine shi ma yaje yana yin wannan wa'azi ya bada sallah Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna khayra dinukum aysaruhu shi alherin aikin addini da zaka yi shine mafi sauki gare ka Annabi ya raka so abinda ka ji abu maka sauki ne sallar dare ce azumi ne sadaka ne to shi ne mafi alherin aikin da zaka dinga kar ka dinga yin wanda kana yin shi da kunci kana yi da wahala kana yi da takura kana yi kana jin kamar kai ba gaskiya an cutar da kai wannan shi da alfaru sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ku kace da wasu lokuta ya bayar da shawara wasu lokuta da zai amfani da su cikin moriyar rayuwa da addini ya ambaci sassafe wato kai san ko wani abin da zaka yi zaka je gona ne zaka je office ne kasuwanci ne za a yi wata harka ce ta rayuwa ko wani mutum ne yana da kyau a yi amfani da lokacin da yake da albarka to shi ke akwai lokaci bayan sallah asuba sannan aka lokuta da za a karanta da addini shi ke akwai bayan sallah asuba don Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi amfani da al-ghadwa sammako barauha da kuma bayan rana ta yi zawali bayan sallar azhar kula asar inda rana ta yi danyi sanyi din nan kin sallallahu alaihi wasallam ya ce wa shay'in min ad-dunya kuma wani bangare na dare wanda shi dare bai aika ba, ayi bacci a tashi ayi wani abu, ko ayi wani abun sannan a kwanta ayi bacci, ko in karatu za ka yi, nazari, muraja'a, hajja, ba ka yi tafiya ne da shi ka tashi, wannan duka shawarwari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa. Kuma ga misali al'amarin tafiya, ba ka kike tuje an ce a hadisi ayi dare kai ba ruwanka ba, kai shi ba matsala, so da yanayin tsaro yanayin kasa. Kuma ba wai umarni ne na wajibi ba, shawara ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba al'ummarsa akan sai amfani da lokuta saboda lokuta ne masu albarka. Allah ubangiji ke tsare mu. Sai malam ya ci gaba da cewa wa anna Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum min al-a'mali bima yutiquna qalu inna lasna ka hayatik ya rasulullah inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika وما تأخر ويغضب حتى يعرف الغضب من وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا قام البخاري يروي وانا حديثي سيكاوش وانا بابي دقا كم بابك يريكي تشيوا باب لكي بياني أكام حالستن متين يا أمبكي على الارتكنسة إن يزمدولي وانا أسألي كيف يلعبار الارتكنسة أنا تشوى نيني كذا نيني كذا zai zama kamar alkhari ne kusa ga baki, amma in ya zama dole ba yadda ka iya to kana iya ka ambata. Har ya kai babin cewa babul insani yukhbiru an nafsihi daruratan, kuma ba kamar sa idan ya ba labarin kashi ya zama mishi dole. Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza amarahum min al-a'mal bima yutiquna, idan ya umarci sahabbai da aiki sai kan umarce su ne da abin da za su ci. Kalu sai wasu suka ce inna lasna ka hayatika, kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar mu dinga yin aiki muna cikawa da yawa saboda mu da kai ba ɗaya bane, kaga kai inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, kai wata da matsala Allah ya riga ya alƙawari cewa ya gafarta maka dukkan kai da baya da na gaba, na fitar ce sai mun yi irin naka kamar mu mutsananta yan gam shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan yi fushi ya gabu sallallahu alaihi wasallam Allah ya fushi hatta ya urafa al-ghadab fi wajhihi, kara ga alamar fushin a fuskar sa yana cewa yayi fushi, kuma ya kulu sannan sai yake ce musu inna atqakum wa a'lamakum billahi ana, lalle wanda ya ci tsoron Allah ya kuma ci kusurin Allah shine ni jimin sa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana nuni zuwa ga yadda Annabi yake tausayin sahabbai da sauran al'ummarsa, sai so ya bar mu muhalaka sai ka fara yin aikin da za ka iya ba, Allah shi ne gaba daya kamar da muka sa wancan hadisi na ba cewa walan yushadda hadha ad-dina ahadun illa ghalaba, babu wanda ya tsananta wannan addini sai addini ya galabace shi, da ake kullun wato kaza kai izu 20 yau karanta su kawai ran karfi alqurani cikin bayan wata uku, shi fara kullun ga karanta su mai kullun ga karanta aya 10 ya ji kare har rayuwar ka ta kare, kai azumi yau kana yi shikenan kar su ta shi karanta da zakai, kana azumin ramadana ba ka koma daidai ba kar ka kura da azumin dukala ka shirya wa ramadana, kuma kai wata sadaka ka kuma kuma kana tana dama to kar karka yi tun farko kika ci abin da za ka yi bayarwa kankani ka bayar wanda baka san ka bayar ba, to haka addini yake ana so ka tafi da shi da sauki saboda ka'ida ce ma daga cikin qawaidul fiqhiyya al-kubra, kuma qawaidul fiqhiyya al-kubra guda biyar wanda Imam Shafi'i ya kawo al-fiqh al-muwafaqah da shi da sauran malamai wanda yake cewa duka addinin musulunci yana zagayawa ne karkashin su, da gaskiya akwai al-umuru al'amura dukkanin wani abu yana tafi ne tare da manufarsa, ita ce ka'ida ta farko. Akwai ka'ida ta abbararu yuzalu, duk inda cutarwa take ba a kauce ta, ba a barin addini ya tafi da cutarwa ga rayuwa ko lafiya ko addinin mutane ko zamantakewar su, sabon cikin su ana kai da shi. Kuma ka'ida ta al'adatu muhakkama ko al'adatu muhakkima, da ana fasaka al'adun mutane ana daukan su a matsayin doka da za a yi kitab cikin shara musulunci, kida ya mu sai mu rage zafin kai kama al'adu sun ce sai kama al'adu da kare suke yi sun ce yazo ne da tata al'adu domin dan adam je yi wa ya rayu da al'ada al'ada wani sashe ne na rakar da baka raba shi da shi kaga mu ka zo sai duk wata al'ada ce muke baro mu da ita to wannan cewa baro mu da ita din shi ma al'ada ne kuma ce baro kan al'ada kai sun ce dan al'ada baro mu da al'ada sai da kayya saka abin da ake gudu da al'adu shine abin da ya saba wa shari'a kuma ne al'ada shine tsarin rayuwar ka daya irin sai da kake sawa irin yaran da kake magana da shi irin sana'o'i noma ko kiwo irin su duk abin da ke alaka da rayuwar ka sai da Allah sai ya zaka fita daga wannan sai zaka fita da shi tun daga fita ka yi leka zuwa ran da baka mutu duka cikin wata al'ada kake daka malamin sun ce cewa al'adatu muhakkima ana amfani da al'adar mu misali da daurin aure kowanne gari kaje daurin auren shi daban da wani gari irin yanayin taron irin yanayin sigar amma dai tunda an yadda sunan shi aure shari'a ta karba daka da wasu za su musulunta mata da miji auren su sun yi ne suna kafirai za a ce sami mai tawanan auren ba sun zama musulmai da auren su ayyan su kuma ayaya ne to al'ada ta muhakki makina kuma kaida ta al-mashaqqatu tajlib al-kayfiyya duk wani kunci to yana jawo sauki shi da wannan kaida cewa lallai addini an gina shi ne a bisa kaidar sauki shi da Allah yake cewa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra kaida ce amma yuridu Allahu an yukhaffifa ankum وقيل الانسان بالكيف دائره ايرنس شيء المشقه تجلب التيسير دو ولو كنتي yana jawo ai sauki kuncin ka ta samu ruwa ya jawo sauƙin taimama kuncin sanyin ruwa ya jawo sauƙin taimama har ila yau kuncin yunwa ko wahalar tafiya ko rashin lafiya a cikin kake azumi saboda kuncin da kake ciki kuncin yanzu misali a zakka farilla ce ka ce rukuni a cikin musulunci amma ta fada akan dama daga cikin mutane saboda dama daga cikin mutane ta kawa ne mabiyan mu nan wani bai ma san yake zakka ba shi da cikin kalaji ne kaga sune kawai yar ta so masu shara amma duk mun yanzu ai ta bayin zakka sai da kisa labarin ana raba su ko sai ta fada akan ka wannan kuma da kake cikin talauci yayi maka zakka aikin haji yayi maka shi kuma bai taba gani ina ne airport ko ya ake yin visa ba ba ruwan ka irin da ka samu kudi to shine al-mashaqqatu tajlibu al-kayfiyya ina ba ta mun gane kuma nan dai shine al-yaqinu la yazulu bi-shakk da abin da yake da yaqini a kan shi ba a kauda shi da shakka sai an samu yaqini a wurin shi to wannan na uban guda bi shi ake kuma al-qawaid al-fiqhiyya al-kubra al-khamsa an tato su da nassoshi ne na hadisai da ayoyin al-qur'ani mai girma kuma duk wani hukunci na musulunci sanan yake yin reshi sai ka samu wata ka'ida da cikin adin shi da alaka da wannan sai ka samu kan wannan haka wannan ka'ida ce mai jima jama'a zama da sauki sanan kuma shari'a take defining me ne sunce ba mu mutane ba shari'a ta tafiya mana da ta sauki ne sai mu bi abu kuma kuma hakkon yi shi yadda aka ce ni alal misali yanzu azumi a wani zai ki cewa da aka yi azumi ai akwai wahala shiya za a ce ayi azumi inda shari'a ta ce azumi sauki ne kuma cikin aya azumi ne Allah ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra kana azumi abu ne mai sauki da ka kowa yake iya yi daga cikin mu'audan abu mai sauki shine kowa yana iya yi babu wani mutum sahihi lafiyayye zai kasa yin azumi da ka ga yara kanana ma suna yi tsawa ma suna yi ba dan ta ko masu shekaru Allah kai ta haka ba wahala bane sallah guda biyar ba wahala bane Allah ya san za mu iya da Allah ya ce ba mu wahala da shi ta guda 50 da aka karɓi farko shari'a yake take defining me ne sauki sai dara a ce a rana sallah 50 yake ya za kai an ga motsa ta da wata ke Allah ya kare Allah ya ci gaba da cewa Ibn Ibn Umar qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasa kama yakrahu an tukta ma'siyata ma'siyatu daga sidna abin kumar Allah ya kara masa yarda shi da ma'aikinsa shi inna Allah Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yuhibbu an tukta rukhasuhu Allah yana son mutane su dinga amfanuwa da saucin da ya musu kama yakrahu an tukta ma'siyatu da Allah yake kin a aikata sabon da ya haramta ana da Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi ibn Khuzaimah a cikin sayyidinsa al-Imam al-Bayhaqi a cikin asnad al-Kabir haka nan kuma al-Abu Dawud al-Hakim al-Baysaburi hadisi ne ingantacce hadisi na nuni zuwa ga kiyamatar ruhbaniyya addinin zafin kai Allah yake cewa ruhbaniyyatan nib tad'uha ma katabnaha alayhim illa ibtira'a mardati llahi kama ra'awha haqqa ri'ayati kristoci suke kawo kansu ruhaniyanci Allah yake ba mu ce shi ba kuma su kasa din ruhaniyanci shine mutum ya kici mutum mai dadi ya tsara mai kyau ya kici ga mutane wani ma haiƙin aure da tunanin hakan addini ne yake sai kuma suka kasa shi wannan kaidar shi aure kullum ana kama su a cikin da labarin zina labarin duwadi labarin madugo cikin sana'a kuma kuma ana kama su da labarin sun cinci mutane sun an shi kudi da sunan a gida coci sun yi sama da fadi da su da kuma su sana'a su kuma halar su suna cin haram ire iren waɗannan abubuwa ga sunan kala da daban haka Allah subhanahu wataala ya hana ruhubaniyanci ba addini bane zafin kai ba addini bane kai addinin ka saka tafi wato aka ce in an yi tafiya ayi kasan Allah yana son kasar nan ya kai musulmi Allah baya son kula cewa to ni me yema ne ban kace raka'a biyu da hudu kare kawai ne hudu Allah bai son kai haka in aka ce kuma ki ka sha azumi in ka san za ka sha wahala ka sha azumi ka ce a'a ni na fitan ne kowa zai kalle yanayin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya da sahabbai shi da azumin watan Ramadan suna azumi ko suna shan ruwa Nabi ya ce masu azumin cikinmu da tsirena wanda suke shan ruwa ko su ce musu kura gaye ne ba su a cikin addini ba kuma masu shan ruwan ba su ce waɗancan kuma su kafin kai ba kuma sai ya ɗauka ya ɗauki hukuncin da ya fi dacewa da shakhsiyar sa daga shi azumi an baka dama kuma za ka iya halin tafiya ka yi kuma za ka iya ba ka sha ruwa wanda ba zai iya ba shan ruwa shi ya fiye masa wanda zai iya yin azumi shi ya fiye masa haka ake so ku kuma da wannan tsakaki da kulawa da waɗannan ƙa'idoji kuma yadda Allah subhanahu wataala ya hana shirka ya hana kafirci ya hana saba wa iyaye ya hana wasa da sallah ya hana zina ya hana tata ya hana cin riba ko baya so a aikata waɗannan abubuwan dangi su ba ku waɗancan saukin da yayi yana so ya ga aikata su Allah ya samu dashi Allah ya ce wa Ibn Abbas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وأنا رواية كما ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه من الله صلى الله عليه وسلم النبي إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه. الله يناسو أدنغ أيك تفكين لي كما يحب أن تؤتى عزائمه. kai da yake son kuma ayyukan da ya wuce ta maka su ma ka yi su kan jigigan karfi kula da sallah kula da azumi kula da tauhidi da sauran ayyuka inda Allah yake so ka aikata wannan ayyukan ba kuma Allah subhanahu wataala yake so ka aikata ayyuka na sassauci da aka yi maka an buraida al-aslami qala kharajtu dhaata yawmin li hajatin fiha ana jinnabi sallallahu alaihi wasallama yamshi baina yatayya buraida al-aslami wannan sahabi Buraida ibn al-Husayb kenan Buraida ibn al-Husayb ibn Abdullah al-Aslam sai wani Buraida al-Aslami wanda yake tabi'i ne kiyaye da tabi'i ne yana ruwaitawa da sahabi Buraida al-Aslami tabi'i ne mashhuri da yake da rauni a wajen riwaya amma shi wannan Buraida ibn al-Husayb ibn Abdullah al-Aslam sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar shekara ta 63 ne bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin mulkin Yazid ibn Muawiya ya musulunta kan hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina manzo Allah ya wuce da su anan suka musulunta amma yayin jinkirin yin hijira yin hijira ba sai bayan Uhud haka sayyar magana bai halarci Badar da Uhud ba aya da sauran yake yake kuma a ranar Fatu Makka ma manda ne na rundunar kabilar su aslamawa shike yake fice su a ranar sahabi ne da cikin sabbin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yarda shi yake cewa kharajtu zata yawmin jihadati na fita dan wata bukata wata rana na fita dan bukata irin ta kamar kun karanta ba ya cewa a wancan zamanin ba da al'adar yin bandaki a cikin gidaje ba sai kuma ga da bukatar kewayawa cikin bayan gari ne sai fita irin wannan bukata ko wata bukata makamanciyarta sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yamshi baina yadiya idan shi yana tafiya a gabana fa akhadha bi yadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannuna santalakna namshi jami'a sai muka ci gaba da tafiya tare da shi fa idha nahnu baina aydina bi rajulin yusalli yusru ruku'a wa sujuda sai ga mun kadar da wani mutum a gaban mu yana ta sallah yana ta ruku'u yana ta sujuda fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace turahu durai sai kake gani kudari yake yi wa kullu Allah wa rasuluhu ala yace a a ya manzo Allah ni wallahi ban san wannan ba Allah da kai mun tsokosin hadaka yadi din yadi sai shire hannunsa daga hannuna ya take hannuna sun jama'a baina yadaihi sannan ya hade hannayen shi guda biyu faja'ala yusawwiruhuma in da kai tasu koyar bayana da kuma mai advice sai kullu yana cewa alaikum hadiyan fasidan ina horon ku bin shari'a da taitiya alaikum hadiyan fasidan ina horon ku da shari'a matsakaiciya alaikum hadiyan fasidan ina horon ku da shari'a matsakaiciya da in ku manya sha mun yi shadda hada dina da dilim wanda diyar da tawa a cikin nan to shi ka wani da ya ce da kisa irin ta ce a sai riwayar sai da nabi sallallahu alaihi wasallam da ya tambayar sahabin ya dinga yabon wancan ɗayan sai nabi ya ce kai shiru kai ya ji ka in ya ji ka kana yabe shi za ka karya mishi dan bayan sa ba su ka dinga yabon mutum musamman akan addini da kaidan sa sai koyi mishi yabon dan karka ainihin fitar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan magana da isharar zuwa ka cewa lalle mutum yayi kokari da kuma aikin shi na alkhairi matsakaici ne kai ya tsananta wa kai kai ya tsananta wa dan abin da take cewa kai tsananta in ya fara tsananin ba zai kai labari ba sai ya zama ya gaza ga baki daya to gare ya dinga yin dan abin da ya samu matsakaici shikenan kamar ne ku ci da su sai dare in ka tashi kai minti 15 kai sa minti 20 sai shi karbin hawa ya shi ka bari ka fara tun karfe 12 sai goshin asuba sannan kuma ka wuni kana bici ba kai azhar a jiki ka ke lasa goma kuma ka tashi ka tashi shikenan daga nan da zaran ka ji an ce a sanar da kake magana fa sai zara a ce ka tashi binci biyar goma kai abin da zaka ka koma bici to hatta sallah da ake yi da azumi da hajjudi akai kuma ta mutane su dauke ta dauka da sunci ba dole sai kai irin tsawa ne ba ka duka abin da zaka iya abin da ake so ya zama ka dawwama kana yi خير الاعمال ادومه وان قل في الخير ايوك عباده وان ذاك كي في دديوا كان يي كودا كدن باب الدين باب الدين يس الدين النصيحه باب دكي باري اكو جا شي الدين نصيحه ني الامام البخاري جاي ترجمه ده wannan babu akai mishi ترجمه الدين النصيحه addini nasiha baka tambaye mu aka ce me nasiha da zamu ci ya kamata mu kana me ake nufi da nasiha al-imam al-khattabi abu sulaiman yake cewa wannan lafazin na nasiha ya da cikin lafza dun lallu masu ta ma'ana a gurin larabawa yake hasali ma an rasa wani lafazi da zai zo a matsayin synonym wanda zai wuce wannan ma'ana yake sai a faɗa aka ce shi a ce an-nasiha shine akasin algishu ha inci annasiha shine iradatul khair nifatar alkhair shine annasiha me yasa wannan lafzi na ainihin wato khabari zo da alif da lam kuma ta zama addinu nasihatun amma an sa alif da lam ne saboda ikhtisas saboda a nuna cewa wannan abin yake tanta ainihin wato addini wanda zaka ce ar-rajulu zaidun kuman kana nufin zaidu ne kawai namiji innama ar-rajulu zaidun ai zaidu ne kawai namiji lalim ba shi kace namiji shi ta sai wasu ce a zai dauki ma'anar a ce mubalaga ne ma'anar shi inna a'azama dinin nasiha mafi girman addini shine yin abu yadda ya dace Allah ya sa su ta zauna shi shine da ma'anar nasiha da Hausa yin abin da ya dace a san da ya dace shine nasiha da shara take ni a dan haka malamai suka kusa su galiba mai asalin lafazin a larabci asalin shi na ba a ma'anan kuke nasihatu la asla na take zuma take zuma da za a fitar da wannan a cikin matakar zuma a zama ga tatakkiyar zuma kamar da ake cewa wannan sunan ta al aslu an nasih tatakkiyar zuma kina sun ce tata addini yin abin da ya dace da addini yin addini da ikhlasi da haka ake cewa at-tawbatun nasuh at-tawbatun nasuh wato tatakkiyar tuba kamar da ke zunubi ya keta kuma addini ne don kuma ka tuba kuma ka kuma ka tsinci addinin ka lafiya lau kisa Allah yake cewa ubullikum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin a cikin sautu a arabu ubullikum risalati rabbi ina isan muku da saƙonnin ubangiji na wa ana lakum ni a gare ku nasihun ne yin abin da ya dace sai kowa da Musa da yake cewa hal adullukum ala ahli baitin yasluhu lakum wa hum lahu nasifuna abin da ya kamata ki magari da su shi za su rike shi da zuciya daya shine nasifuna wa jaa rajulun min aqsa madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika yaqtuluka fakhruj inni laka min nasihina ni me kokarin abin da ya kamata wato kuma kuma nan sai a kai shine ka kike mutum da kai ne gaskiya wannan wannan ne nan sai ya shi mun gani shi ma wannan idan sai amma bai tsaya iya nan ba za mu ji fadar da kuma sai yi bayan mun karanta hadisi insha Allah malam yace an Jabir an Jarir Abdullah qala bai'atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala iqami salati wa ita'i zakati wa nusuhi li kulli muslim inna jarir ibn abdullah ibn jabir ibn malik al-badri abu manzan allah ne sallallahu alaihi wasallam ana mushi alkunya da abu amr alkunyan shi bambanta sabi ne mashhuri ya daga cikin safiya suka musulunta a makare da kuma bambanta dan wasu ma suna ganin ko wata wata ce a gurin manzan allah sallallahu alaihi wasallam wasu suna ganin ya fa haka a cikin qur'ani dai al-imam ibn hajar ya kararo sannan magaguru a cikin sahaba cikin da sahaba amma dai ya ji ainihin wato abin nan cikin hadisi kana har ma manzo Allah ya ce mishi kaje ka ce mutane su shiru zan yi jawabi an ce kin haka cikin sayyid muslim girman shekarun sa girman fallar sa amma ya kasance yana yi wa Anas bin Malik hidima mishi ce bane su wanke shi kayan shi saboda yace to tunda kai kaiwa annabi hidima ko musamman bulalan ba farko kuma maka hidima annabi yana san shi yana kaunar sa sai ya tafi zuwa majalisi ya zo ba wurin zama sai kuma yi abu da yake kowa yake matsawa da wannan lokaci ya ga mutane su sai annabi ya kira abin da yake zauna a kai ya wurga ne yake zauna akan wannan kuma sai ya sa abu da shi wannan da kuma ko huzu ya rungume ta kuma ya kirje shi tukuri shi shinata sai gujewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka tsara wa annabi kar da yake kaunta wata ne ya shigo masallaci sai ga ana ta kallon shi kuma ana gudun shi ce lafiya sai ka shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana kan ya fada falalaka ya ce wani mutumin kirki da shi kuma nabi yana san shi sosai kuma yana mishi laqabi da Yusufu hadhihi al-umma saboda kensa saurayi ne wasimun wa jamilun jidda kyakkyawa kwarai kuma ya ce ce wannan shine Yusuf bin al-Umam Allah ya kara mace ya ainihin wato rasu a shekara ta 54 a girman Allah sallallahu alaihi wasallama a garin ake ce ma Karkasiya a cikin kasar Iran ta yanzu yana daga cikin sahabbai da suka guje wa fitinar rigimu da aka yi tsakanin Sayyidina Ali radiyallahu anhu da bangaren su Muawiya radiyallahu anhu Allah ya yi kara musu da dukki da su shine rawaito wannan hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bayatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi Allah sallallahu alaihi wasallam mubai'a ila iqamis salati zan tsayi da sallah da ita'in zakati zan bada zakka ya abinda shi ya faɗa kenan annabi yace zan kara maka da sharadi zan musli kulli muslim dole kai wa muslimi nasiha kowane musulmi ka mu'amalance shi da abinda ya dace wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim wannan nasiha da kai musulmi ya daga cikin alama ƴan uwantaka tsakaninka da ƴan uwanka musulmi tsakaninka da ƴan uwanka na jini duk abinda ake tsammani da ɗan uwanka na jini shine duk abinda ya kamata kai mishi zaka mishi idan yana son ka kai a shekaru ka girmama shi idan yana ƙarfafa kai a shekaru ka tausaya mishi idan ka fi shi wadata ka tausaya mishi idan abin farin ciki ya samu ɗan uwanka uwanka ko ƙaninka ko wani mutum haka zai ƙara aure ya gina gida ya sai mota an mishi wani bukami da kai za a taya shi farin ciki idan wani abin bakin ciki ya same shi an mishi rasuwa an mai sata an yi kidnapping din yasa ko a taya shi bakin ciki kaga shine ka mishi abin da ya dace kenan idan ana fatanci gare shi ka kare shi haka ake so ka zama da kowane dan uwanka musulmi shine ma'anar wannus da kulli muslimin zama kowane musulmi kana mishi abin da ya dace a inda ya dace inda yake bukatar taimako ka taimaka mishi inda yake bukatar taimaka ka taya shi inda yake bukatar a yi mishi muwasa a nuna mishi an damu da damuwar shi ka nuna damuwar ka akan damuwar sa inda yake jin yunwa ka da abinci ka ba shi abinci inda yake bukatar kariya ba a taɓa mutuncin sa ka kare masa mutuncin sa ina da cikin wato ababen da su tabbata cikar musuluncin kada annabi ya saka shi da sharadin mu baya bayan tsayi da sallah da ainihin wato ba da zakka in kana da ita kenan da za ka dinga tsayi da sallah kana ba da zakka amma kuma kana musulmi mu'amala da bai dace ba addinin ka cikin jarari addinin ka cikin jarari saboda mene sau ranar alkiyama wannan sallah da wannan azumi da zakka su za a kwasa a dinga raba wa mutane ya kashe kama haza wa akala mala haza wa sabba haza wa yuta haza wa haza jinsu da zakika za a yi ta'iba ana bayarwa har sai ladan ta ya kare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai riwaya ita ce riwaya al-Imam Muslim ya kace ita an tani min dari annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasiha ad-dini shine nasiha inna liman ce ga wane qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammati sallallahu alaihi wasallam ya ce nasiha ga Allah nasiha ga littafin Allah nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasiha ga shugabannin musulmai nasiha ga talakawan musulmai shine sai ka koma ka kalla abin da malamai suka faɗa Imam Ibn Hajar kafin shi Ibn Rajab al-Hanbali a cikin littafin shi Jami'u Bayan al-Ilmi wa Jami'u Jami'u li Ahkam al-Qur'an Jami'u al-Ulum wa al-Hikam kuma sharhin sana Bukhari wato Fathul Bari da Ibn Hajar kuma Imam An-Nawawi a cikin sharhin sa al-Minhaj bi sharhi sahih Muslim ibn al-Haddad kaza ga sun fassara me ake nufi da nasiha ga Allah nasiha ga Allah shine al-khudu'u lahu wato yin kankan da kai a gaban Allah wa tawhiduhu tsayanta Allah wa ibadatuhu bautawa Allah wa raghbatu fi ma inda Allah da kwaɗayin abin da ke kurin Allah ba wasu kuma wa sama biyi na su kwanci Allah da abin da Allah ya tafi da kanshi da shi za mu rishafi tuhi da Allah yana cikin nasiha ga Allah nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi a kusa azimuhu sallallahu alaihi wasallama girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa nasruhu taimakon addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce in ji ibn Abdullah ya ce hayyu bi mayyitan san da yake raye sabai su tabbace shi asir ma baya raye duk wani musulmi wajibi ne ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duke makuciya suka ce wa ihya'u sunnati sallallahu alaihi wasallam daga cikin ihya ga manzo Allah akwai raye sunnarsa ta'allumuha koyan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'limuha liman ta'allamaha ko wanda ya koya ya koyar da ita wa liqtida'u bihi fi aqwalihi wa af'alihi wa hadihi da koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin maganarsa ayyukansa da cikinsa wannan yace wa mahabbatuhu mahabbatu man ahabbahu da kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kaunar wanda ya nuna kaunarsa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin tafiya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan nasiha ga littafin Allah shine koyan karatunsa ta'allumuhu wa ta'limu koya da koyar da shi iqamatu hurufi sai da karatun alqur'ani fi tilawa dan karanta shi sannan wa tafahumu ma'aniha karin fahimtar ma'anonin alqur'ani mai girma wa hifdhu hududihi da kiyaye dokokin alqur'ani wal amal bima fi alqur'ani min ash-shara'i wal adab da aiki da mun cikin alqur'ani shi shari'a da dukkan sannan wadhabu an tahrifil al-mubtilina da kare alqur'ani daga duk wani suka da wani mugu da kanci nasiha ga shugabannin musulmai ki'anatuhum taimakon su ala ma hummilu aka abin da aka daura musu ayyuwa akan mutane wa tanbihuhum da fadakar da su inda ghafla suka samura fuluwa wa saddu saddu an al-hafwa da katange su daga fadawa cikin kuskure idan kuskure mata alai da musulmi a kan su saurare su su goyi bayan su su taimake su da kuma da zulmi da ke yi a kan ko yake cewa da kuma katange su da yin barna da abin da yake mafi kyau wani a cikin nasiha ga shugabannin musulmai sannan nasiha ga talakawa sauran al'umma ya mu bayi shine mene yace ashafa alai tausayin talakawa suna cikin yi musu nasiha musa'ayu fi ma yaqudu lahum bi naf'in naf'in kuma yin gogoriyo ta ita shi don samun da abin da zai amfani ta kawa a matsayin ka na wani wanda kake da hanya a matsayin ka na shugaba ko jagora san da ka ga wani abu zai amfani talakawanka yana da cikin cikin addinin ka ka samu da wani abu a rayuwarsu a addinin su a zamantakewar su a tarbiyyar ƴaƴan su a tsaron rayukan su a kiwon lafiyar su duk abin da ke da alaƙa da al'umma yana cikin cikin addinin ka ya kai shugaba ko ya kai jagora ko ya kai malami ka samun musu abin da zai amfane su wa ta'limuhum da koyar da su addinin musulunci ka zauna a karantar da al'umma addinin musulunci yace ma yanfa'uhum koya musu abin da zai amfane su ana ilimin musulunci ne ko wani ilimi ne na rayuwa duka yana da amfani idan ka san wannan ilimin yana daga cikin addinin ka ya ka koya wa dukkan musulmai wannan ilimin wal kafu an azahum da kamewa da cutar da al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shin da harshen ka ne ko da aikin ka ne ko da wani abu ne ka kame daga cutar da al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kar ka zagi wani kar ka maru wani kar ka cikin wani kar ka yaudari wani kar ka ba wani sharri kar ka jinin wani cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin nasiha gare su sannan yace an tuhibba lahum ma tuhibbu li nafsika min al-khayr as-su'a al-umma abinda kake so kanka na al-khayr ka guje wa bakin ciki kenan sai kyashi da hasada da rashin sanin ya kamata da baba kere da almudahana kana so ka samu alheri to kai musulmi ka alkhairi kana so kar a cuce ka kar ka cuci musulmi ba ka so a nuna maka zalama to kai kana kuma zalama abin da ke alheri ne ka so wa kanka matsala bane ka so wa ƴan uwanka cikar addinin ka ne ka so wa ƴan uwanka samun alkhairi kar ka yadda zuciyarka ta dinga jin damuwa da takaici da bakin cikin alherin da wani ya samu wannan cewa ba ka son kowa da alheri kenan kana da kyashi da hasada rashin kirki rahu lahum ma takrahu al-mushrika kuma ka kyamatar musu wanda kake kyamata wa kanka baka san abu da kyamace shi da alƙawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin abinda malamai suka bayyana a cikin abu da ake cewa an-nasiha kowane kai daiwan wanda aka ambata nasiha ga Allah nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasiha ga littafin Allah nasiha ga shugabanni da talakawa imamun ne ya ƙara wata magana yake cewa daga cikin nau'in shugabanni da aka faɗa akwai malamai ɗayan shugabanni masu riƙe da madafin iko da su malamun da su ke sama ɗayan shugabanni ne a cikin al'umma su ce nasiha gare su su kuma shi ne girmama su daraja da Allah ya ba su ta ilimi sannan yaɗa alkhairan da ke cikin rubuce-rubuce da kansu da ababen da suke karantar duk da wannan zamanin sai mun ƙara da wato recordings kenan na ilmomi da malaman musulunci suke karantarwa jawabin na bidiyo ne ko na audio yana cikin nasiha kar mu manta da mun faɗa cewa ma'anar nasiha shine yin abin da ya kamata ba zai sa muka cewa aka sanda shine ha'inci sai ha'inci shine yin sabanin abin da ya dace da mutum zai dauki wannan addinin wannan hadisi ya aiki da shi babu shakka zai samu kyakkyawan addini shi sannan yake cewa wannan hadisi ana cewa shine daya bisa hukumin musulunci shine ahadu arba'i al-islam daya bisa hukumin musulunci ita ga kashin wannan abu na addinin nasiha addini shine yin abin da ya kamata shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye da suna addini ma'ana wato cikar addini ce ya wuce a ce kawai a cikin mu'amala yake a cikar imani a cikar addinin mutum shine ya zama ya kula da waɗannan ka'idoji da waɗannan ababe da aka ambata gwargwadon kowane mahalli ya kula da rike a daraja Allah subhanahu wataala bautarsa da yin abin da ya kamata cikin alaƙarsa da Allah haka alaƙarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka alaƙarsa da alƙur'ani haka alaƙarsa da ainihin wato mutane talakawa da alaƙarsa da mutane wanda suke masu shugabanci duk da su sai ya kula da ba su irin darajar da Allah subhanahu wataala ya ba su muna tafiya cikin da ba kwarai daga cikin da wannan hadisi na hadisu addinin nasiha kike da cikin jami'ul kalim kamar zan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kai inda malai yake cewa bab al muslimu wal muhajiru babin da ke bayani akan wasu daga cikin sufofin musulmi da kuma wasu daga cikin sufofin muhajiri musulmi da wanda yake muhajir dan kaura ana Abdullahi ibn Amr radiyallahu anhu ba عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دان امرؤ دان اس الله يجي يا قرا مسي يدا يتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المهاجر من هجر ما نهى الله عنه المسلم شيء من سلم المسلمون المسلم ليس من لسانه da sharrin sansansa wa yadihi da sharrin ainihin wato bakinsa a hannunsa amin ko wal muhajiru shi kuma dan kaura dan hajara ma na hallahu anhu wanda ya kaura cewa abinda Allah ya hana wannan hadisi yana cikin Bukhari bayani akan wasu cikin sifofin kamala sifofin kamala ga ainihin musulmi siffata asali ga musulmi shine wanda ya fara kalmar shahada ya fara kalmar shahada kana musulmi ka ta kamala ga musulunci mutum cikin sifar shine aka ambaci wannan ka wayi gari ka daina cutar da wani da harshen ka ka daina cutar da musulmi da hannunka ana baka buɗe baki kai la'anta ga musulmi baka buɗe baki kai batanci ko sharri ko guma ko cin zarafi ga musulmi ba wannan ku ga magarin musulmi ma ke fara wanda musulmi ne ke da wata kira ta musamman a ce misali ya karanta da kai malamin ka ne ko ya girme ka a shekaru ko da ci da ya a cikin al'umma ko shugaba ne cikin al'umma ko malami ne masanin addini ko wani wanda ake ganin girman sa ko kuma a ce ma mahaifinka ne ko sa mahaifinka ne kuma garin musulma an hana ka zage shi ka face shi ka la'ance shi ka ci mutuncin sa amma abin da kake jama'a ku zuwa ga al'umma musu kalma yanzu har ma wasu suna ganin haka ma addini wanda yake kan cin zarafin mutane da wanda yake addini yana ganin haka ne addini ma akwai da ya dauka yanzu misali cikin da zolaya yana cin mutunci yana maida mutane ababen wasa yana ganin wannan shine morewar su kuma mutane ke amfani da abin zumunta na zamani da ake cikin social media yankin Facebook da Twitter da WhatsApp da Instagram da makamantansu za ka tsirin da ake cin zarafin mutane masu mutunci kuma mu yi kokari mu kiyaye wannan ba alheri ba ne ke amfani da wayar ka ko kwamfutar ka da kuɗin ka da data ka da komai kana ɗaukar ka zunubi kana ɗaukar ka da ɗaukarka kana da fatanci ga bayin Allah ko da da gaske ne sun yi wani abu na laifi yanzu kai abin da kake yi laifin ya fi nasu laifin da kake yi yanzu da fatanci gare su ya fi laifin da suka yi wanda kake musu fatanci a kai kila ce wani ne ya yi zina ko ya sata ya yi laifi a shari'ar musulunci kuma kuma kana tayaya tawa kana ta yin katun dishi kana ta yada hoton shi kana Allah wadare dishi wannan abin da kake yi da kun shi ya fi na ɗarko ne don bayan laifin ya da barna da kake yi sannan kuma kana yin laifin kwashe laifin sa haka jama'a mu kiyaye ai kokari ka kiyaye harshen ka da hannun rubutun ka da zagi da fatanci da cin mutunci da aibata mutane sannan ka kiyaye hannunka daga ɗaukar makami zuwa wani kiyaye hannunka daga ɗaukar hannun nan ka wuce dukiyar wani kai fata ko dukiyar gwamnati kai fata ka kiyaye hannunka daga taɓa duk wani abu da ya haramta gare ka ka kiyaye hannunka daga yin wata mu'amala da abin da ya haramta gare ka an ambaci harshe ne da hannu saboda za ka ga suna da ruwa da tsaki a cikin abdaki wato wajen maganganu harshe ne wajen cin haram harshe ne wajen kwatan haram ɗin hannu ne wajen kaɗa da zalunci duka da hannu ake yanzu in za a yi magudin zaɓe da hannu ake in za a yi sata a ƙarfi da biro za a yi sanin a sata ko da hannun za a yi taifin a kan kibar na kwamfuta a ɗan na yanta a kashe shi idan za a harbi wani a kashe shi za a kama wani a sace shi za a saci duke wani duka da hannu ake kaga hannu na da kashewa kenan a cikin mafi yawan ayyukan na da ake saka baki yana da cewa a kan mafi yawan ayyukan sana da ake da baki inda cikin haramci ko farka magana ta ɓatanci ko zagi ko cin mutunci ko makamantansu da haka ma za ka ga hatta abin da mutum ya aikata wanda ba da bakin shi ya aikata ba sai a ce ai ya ce ka ba in ka rubuta da hannu in an zo mai yake cewa ai ya ce ka ba ka rubuta kai baka faɗa aka ji ba saboda yadda baki yake da ruwa da tsaki akan ayyuka na barna shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya kiyaye min abu guda biyu na lamunce mashi ka aljanna yace bakinka da al'aurarka in ka sai kiyaye min Allah su ba mu'amalanci da alfasha da su ba mu'amalanci abin da yake haramun da su ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya lamunce maka kiyaye ka sai rana alkiyama kuma muna gane wannan zaka jama'a ki kokari mu kiyaye mu shiga taitayinmu wannan yana daga cikin sifatu na kamala da ake nema game da musulmi wal muhajiru cikakken dan tsaura ba shine wanda ya bugu wani gari ya kuma wani gari ba wannan tsaura ce ta ainihin makaniya amma akwai tsaura cike da dala aikin barna zuwa aikin alkhairi wannan ita ce tsaura wanda ake yi da zuciya ake yi tsaura sai ma ayyukan sako da wuraren da ake aikata su saboda ce ma ayyukan barna da abin da zai kai ka zuwa ga barnan mun al-maqasid laha hukumul yake cewa al-wasail laha hukumul maqasid ababan da ke jawowa zuwa ga mu suna daukan hukuncin asalin abu shi da aka hana aka haramta jima'in zina zina ce asalin haram shi aka haramta abin da suke fara zuwa gare shi haka gulma da tsin mutunci mutane shine asalin haram sai aka haramta irin zaman da ke jawo su zaman fira zaman na fata mun gane saboda alwasa'il ne waɗannan laha hukumul mabasi suna ɗaukar hukuncin asalin su gujewa abin da yake haramun abin da yake zai kai ka zuwa ga haramun sai ka zama cikakken alƙaura ko da baka ƙaura ka garin ku ka ko ba wani gari ba ko da baka ƙaura ka ba ku kuma wata ta tafi ta ku alkhairi ba za ka samu wannan falalar insha Allah ina ganin bari mu saurara a nan ko saboda na ga lokaci ya kawo jiki sosai mun dawo sai mu tashi da kan kawai babul muslimi babul al muslimi wal muhadi sai tashi da ganin insha Allah sallallahu wa sallama ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله